Show continue dans un instant et je ne peux que vous dire déjà.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Sarfilu Hassan Gumar da sauran abokan aiki muke farin cikin saka kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na dare yau Alhamis, daya ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Da fatan an wuni lafiya. Bayan labarin duniya za ku ji makasudin abin da ya sa 'yan canji a Kano da Abuja suka yi jinkirin gudanar da harkokin kasuwanci da suka saba a kullum. Sannan za a ji bayanan wani mai fashin baki a game da wasan Najeriya da Angola a jerin wasannin gasar cin kofin duniya da za a buga gobe. Muna kuma tafi da shirin yanayi da muhalli wanda na saba gabatarwa. Kuma wannan makon shirin zai duba akan yadda al'ummar jihar Lagos ta karbi matakin haramta amfani da kwanukan leda da dangin su da zimmar magance matsalolin yanayi da kuma matakan da kasar Ghana ta dauka don rage gurbatacciyar iskar carbon. Amma dai yanzu ga Sarfilu da labaran duniya.
Tudum assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Yau Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya bada umarnin zartarwa na sanya takunkumi ga mutanen da ke goyon bayan tashin hankali ga mazauna yankin yammacin kogin Jordan, matakin da gwamnati ta ce ya nuna cikakkiyar hanyar da zai dauka ga rikicin Gaza. Wani jami'in gwamnatin Biden ya faɗa mana ma labarai a yau Alhamis cewa suna ɗaukar matakin ba kawai ga rikicin Gaza ba, amma ga yankin baki ɗaya da suka haɗa da Isra'ila da Gaza da yammacin kogin Jordan. Biden, wanda ke ziyara a jihar Michigan da ke zama mai muhimmanci a ranar a yau Alhamis, mai yiwa ya game da cikas na adawa a jihar da ke da ɗaya daga cikin mafi yawan al'ummar Larabawa kuma Amurkawa. Mambobin wannan al'ummar na daga cikin Amurkawan da ke nuna damuwarsu game da yadda Biden ya jajirce wajen nuna goyon bayan ayyukan sojin Isra'ila da suke yi a matsayin martani ga harin ta'addanci da ƙungiyar Hamas ta kai kan fararen hula Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Kafofin yaɗa labarai sun ce wasu 'yan bindiga biyu sun yi garkuwa da mutane 7 a wata masana'anta mallakar Procter & Gamble da ke arewa maso yammacin ƙasar Turkiya. Bisa dukkan alamu suna nuna adawa da yaƙin Isra'ila da Hamas a Gaza. A yau Alhamis, kafofin yaɗa labaran ƙasar Turkiya sun buga hoton ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin cikin masana'antar, wani mutum sanye da abin da ya zama kamar ɗamara da bamai riƙe da bindigar hannu. Kamfanin dillancin labari na DHA mai zaman kansa ya ce waɗanda ake zargin sun shiga babban ginin cibiyar da ke Gibbs a lardin Kocaeli da misalin ƙarfe 3 na rana, kuma sun yi garkuwa da mutane, wato ma'aikatan wurin. A ɗaya bangaren kuma, hukumar bada agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga Palestine ta yi gargaɗi kan matsalar jin ƙai da ke ƙara ƙamari a Gaza idan ƙasashe masu bada agaji 16 suka ci gaba da hana tallafin kuɗi yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke binciken rawar da wasu ma'aikatan agaji 12 suka taka a harin Hamas da ta kai a kudancin Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba. Dubin dubatar mutane ne aka tilastawa tserewa daga kudancin Khan Yunis a cikin wannan makon da ya gabata don gujewa hare-haren da Isra'ila ke kaiwa birnin na biyu mafi girma a Gaza, lamarin da ya ƙara kan mutane miliyan 1.4 da suka riga suka rasa matsugunansu a yankin Rafah da ke kusa da kan iyaka da Masar a cikin makon da ya gabata, a cewar hukumar ayyuka da agajin gaggawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Rafah ya zama tekun mutanen da ke tserewa tashin hankalin bamamai, inji Thomas White, daraktan hukumar ta Gaza. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akasarin waɗanda ke tserewa daga Khan Yunis suna zaune ne a cikin gine-gine ko tenti ko kuma a waje. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Indiya sun bayyana cewa ƙasar Indiya ta girki akalla jiragen yaƙi guda 12 a gabashin tekun Bahrain domin samar da tsaro daga 'yan fashin teku, kana ta bincika jiragen ruwa sama da 250, yayin da ƙasashen yammacin duniya ke mayar da martani kan hare-haren da 'yan Houthi na ƙasar Yemen da ke samun goyon bayan Iran ke kaiwa. Indiya ba ta shiga cikin rundunar da Amurka ke jagoranta akan tekun Bahr al-Amr ba, kuma ba ta da jiragen yaƙi a can, amma a halin yanzu tana da jiragen yaƙi guda biyu a mashigin tekun Aden da akalla jiragen yaƙi 10 arewaci da yammacin kogin Larabawa, tare da sanya ido ta jiragen sama, inji jami'an. Wannan shine karo na farko da inda ta tura sojojinta haka a yanzu, inji su. Ministan harkokin wajen kasar ya ce karfin ikon India da muradi da kuma martabar India sun ba ta karfin halin taimako a cikin irin wannan mawuyacin hali da ake ciki. A yi hasashe za a samu sabbin masu kamuwa da cutar daji da kashi 77 cikin 100 zuwa sama da miliyan 35 a shekarar 2050 daga kiman tawara da aka yi na sabbin masu kamuwa da cutar miliyan 20 da kuma mutuwar mutane miliyan 9.7 a shekarar 2022. A cewar sabbin bayanai da hukumar kula da cutar kansa ta Majalisar Ɗinkin Duniya IARC ta fitar a ranar Alhamis. Rahoton wanda aka bayar gabanin zagayewar ranar ciwon daji ta duniya ranar 4 ga watan Fabrairu yana hasashen mafi girman karuwar kamuwa da cututtukan daji zai fara a yankunan da dan adam ya kasa ci gaba sosai. Hakan na nuni ne ga wata sabuwar hanyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar don auna matakin ci gaban zamantakewa da tattalin arzikin ƙasa. Muna sa ran yawan al'ummar duniya zai ƙaru daga biliyan 8 a halin yanzu a cikin 2022 zuwa kusan biliyan 10 da miliyan 9.7 nan da shekarar 2050, kuma hakan zai tasiri sosai akan aladin sabbin masu kamuwa da cutar kansa, inji Freddy Bray, shugaban reshen kungiyar sa ido da cutar kansa ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Daga ƙarshe, manoma sun sauka a Brussels don matsawa taron ƙolin shugabannin tarayyar Turai lamba su ƙara ƙaimi wajen taimaka musu da haraji da tsadar kayayyaki da shigar da kayayyaki ƙasar masu arha. Suna jefa ƙwai a Majalisar Tarayyar Turan tare da ɗaga tuta a kusa da ginin harma da wasan wuta. Kimanin taraktoci 1,000 ne suka tare a manyan titunan birnin Brussels, cibiyar tarayyar Turai a cewar kiyasin da 'yan sanda suka yi. Wata tarakta da ta ɗaga tuta mai cewa idan kuna son duniya ku tallafa masu sarrafa ta, yayin da manoma daga Belgium da sauran ƙasashen Turai ke ƙoƙarin ganin shugabannin EU sun ji su a haduwar da za su yi a ta baya. Wata tuta kuma an rubuta ba manoma ba abinci.
Sai da Safilu Hashim Gumet da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu buɗe taskar rahotanninmu daga kanan dabon Najeriya, inda kungiyar 'yan canji masu hada-hadar musayar kuɗaɗen ƙetare a kasuwar Wafa da ke Kano ta ce matakinta na jinkirin buɗe kasuwar da kuma buɗe ta da wuri ya fara haifar da sakamako mai alfanu. Sai dai manazarta akan hada-hadar kuɗaɗe da harkokin tattalin arziki sun ce matakin ba mai ɗorewa ba ne. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
Da maraicen Laraba nan ce dai ƙungiyar 'yan kasuwar shinkun ta Wafa a Kano da takwarorinsu na Abuja suka sanar da matakin rage sa'o'in gudanar da harkokinsu na canji ko musayar kuɗaɗen ƙetare ya fara daga ƙarfe 12 na rana zuwa ƙarfe 6 na yamma maimakon ƙarfe 8 na safe zuwa ƙarfe 6 na yamma a kullum. Alhaji Sani Dada da ke zaman shugaban ƙungiyar 'yan canji a kasuwar Wafa ta Kano ya fayyace dalilan suna ɗaukar wannan mataki.
Hikimarmu da muka yi ta rufe kasuwa, mu na farko kaga muna da irin customers wanda suke zuwa daga ƙasashe makota su kawo kuɗinsu wanda yake kuma ba dala bane su yi kasuwanci a kasuwanninmu na Kano. Don muka rufe kaga ba inda za su yi wannan canjin a je kasuwa, kaga tsaikon ya zama ba a rufe Wafa ba, an rufe har da sauran kasuwanni kamar Sabon Gari, Singa da Kwari. Kuma wannan abu da muka yi ya bada tasiri sosai. Jiya da muka yanke wannan shawara ana sai da dala naira 1,530, so kafin ƙarfe 6 ta yi naira 30 ta sauka. Yau kuma da aka buɗe kasuwa ƙarfe 12 wata naira 50 ɗin ta sauka, yanzu ana yin dala 1,450, kuma za mu ci gaba da yin wannan abu har daga nan zuwa wani lokaci. Fatan mu dala ta sauka, mutane su samu sauƙin gudanar da rayuwa, ita ma gwamnati ta san yadda za ta kama bakin zaren domin a samu an ji daɗin rayuwa gaba ɗaya.
Dangane da kofar makin da aka ce jami'an hukumar AFCC sun kai wa kasuwar ta Wafa ne ya sanya 'yan canjin ɗaukar wannan mataki, sai Alhaji Sani Dada ya ce.
A'a, mu dai nan Kano ba wanda ya kirawo mu, mu ne wannan tunaninmu ne na kanmu muka yi shi, ba wanda ya uzura mana kuma ba wanda ya samu. Amma dai mu ma mu ba da gudunmawa wa mutane da kuma gwamnati shine ya sa muka aiwatar da wannan abu.
To amma Dr. Ghazali Ado, masanin tattalin arziki da ke koyar da wannan fanni a kwalejin nazarin harkokin gudanarwa ta Kano, ya ce tasirin matakin na wucin gadi ne kawai.
To wannan mataki da suka dauka zai iya daina wani dan takaitaccen lokaci zai iya kawo wani abu, amma ba zai iya zama hanya ce da za ta janyo a samu sauki ba, saboda su masu saida dalar a hankali idan suka ga an ci gaba da wannan abubuwan ai za su samu hanyoyin da za su wuce su gudu su samu wa kansu mafita.
A cewar masanin tattalin arzikin, gwamnati ce kawai za ta iya kawo ƙarshen wannan matsala ta hanyoyi daban-daban.
Gwamnati ita ce uwa uba, ita ce a haƙu, saboda ina gaya maka matsalolin da suka dada jawo wannan abin, akwai wanda ma yanzu sun mai da dalar ita sana'a ce. Sana'a ajiye dalar su duba, idan ta yi tsada su siyar, in ta yi sauki su siyar, wannan abu ne mara kyau. Sannan kaga cin hanci da rashawa ana sata biliyan 80, biliyan 30, biliyan 20. Dabarun da suke yi su barayin zuwa suke su sai dala. Idan a kasuwa tana ana sai da ita dala a kan naira 500,000, za su iya ba da naira 1,000 ku su karɓi dala daya. Saboda haka wannan cin hanci idan gwamnati bata magance cin hanci ba za a samu sauki ba. Gwamnati ta rage dogaro da kayayyakin kasashen waje. Idan kayan gida kake amfani da su ba za ka buƙaci dala ba.
Tuni dai farashin kayayyaki ke ci gaba da tashin goren zabe a kasuwannin Najeriya, al'amarin da 'yan kasuwa ke alakantawa da tsadar dala. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida na Kwari. Daga batun hada-hadar kuɗi yanzu kuma sai batun wasanni. Yayin da ake shirin buga wasannin kusa da ƙarshe a gasar cin kofin Afirka, wato AFCON, wani mai sharhi akan wasanni daga jihar Kano, Abdul Karim Abdullahi Tsoho, ya yi fashin baki akan wasan Najeriya da Angola wanda za a buga gobe. Kuma na fara da masa tambaya cewa, to ya kake kallon wasan Najeriya da Angola wanda za a buga gobe?
Kwarai da gaske wasa ne mai cike da matukar kalubale ga tawagar ta Super Eagles ta Najeriya. Kasancewar ita ce yanzu kasa da ake ganin kusan ta fi kowace kasa damar lashe gasar, sakamakon kasancewar ta kasa mafi gogewa da saba kasancewa irin wannan mataki. Najeriya a gobe za ta fafata wannan wasa ne karo na 11 da take kaiwa wasan dab da kusa da na ƙarshe, wato quarter final. Yayin da Angola a tarihin ta karo na 3 ne za ta samu kanta a irin wannan matakin. To amma gasar bana kuran tana ta zuwa da abubuwa na ban mamaki. A mafi yawancin lokuta kasar da kake tsammani za ta iya yin nasara ba ita take ba. Kusan hakan ya nuna a musamman yadda ake ganin kasashen da ko da a jaddawali na hukumar kwallon kafa ta duniya kasashe 5 na farko gaba ɗaya sun fice daga gasar. Ya Najeriya yanzu ita ce kasa mafi kololuwar matsayi a wannan jaddawalin, yayin da kuma za ta fafata da Angola wacce ita ce kasa mafi ta ƙarshe a jaddawali da ta rage a wannan gasa. So kin ga kamar kasa ce da za a ce ta sama da ta ƙasa za su fafata, so amma komai yana iya faruwa. Sai dai kamar yadda kusan duk wanda yake kallon Najeriya zai ga, mai horarwa shi Yusuf Fasiru ya samu dabaru da yadda zai iya buga wasa kuma ya tare ba tare da an samu damar jefa mai kwallo ko kai mai munanan har-hari a wasa da yake buga ba. Wannan zai iya ba Najeriya dama, wanda hakan ya sa hasashe kusan ya fi ƙarfi a kan cewa Najeriya za ta samu nasara, amma nasara ce da ba za ta zo da sauki ba, wanda kusan duk wasa ne da ake ganin irin cibi da ɗayan nan ka iya samuwa a wasan. Amma dai komai yana iya sauya, sai dai wannan shi ne abin da ya fi ƙarfi kuma hasashe ya fi nuna zai iya faruwa a wasan.
Abdulkarim Abdullahi Tsoho kenan mai fashin baki akan al'amuran wasanni. To kada a sha'afa, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan wakar.
Assalamu alaikum maza ga mata musulmai ku saurari wannan zantuttuka mai ban tausayi randa zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta musu ya'ya na sun yi ta kuka sai suna fadi uban mu ya rasu baban mu ya rasu nan da nan sai a sheda malima ya sai mi sallah domin ni na tafi tun da ma aina adana likafani na mata ta ita za ta yi wankan gawa sai mi sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabani sallan liman ya kambaya shin akwai wanda ke bin na gaba shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi
gugunmu a nan Washington DC na cewa karfe 3:45 na rana ga shirinmu na gaba
Mai sauraro barka da jimirin sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli na wannan makon daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Yayin da kasashen duniya suke kokarin dakile amfani da leda da duk dangin leda wanda yake kwashe goman shekaru bai narke ba a ƙasa domin tabbatar da lafiyar muhalli. A ranar 21 ga watan Janairun bana ne jihar Lagos ta shiga sahun jerin kasashen da suka dauki matakin haramta amfani da leda ko kuma kwanukan soso da masu sai da abinci suke zuba abinci a ciki wanda masana suka ce illarsa bai tsaya kan muhalli ba kawai domin yana iya taba lafiyar al'umma sakamakon irin sinadaran da aka sarrafa su da shi. To a dalilin haka ne abokin aiki Babangida Jibril ya hada mana rahoto akan wannan matakin da jihar Lagos din ta dauka.
Makonni kusan biyun da suka gabata ne da wasu hukumomi a tarayyar Najeriya suka dauki wani mataki na dakatar da amfani da leda ko kuma wasu nau'in kayayyaki da ake saka abinci a ciki dake da nasaba da leda. Ma'aikatar gwamnatin tarayyar Najeriya dake kula da muhalli ita ta fara daukan wannan mataki inda tana ma'aikatanta amfani da irin wannan leda da ake amfani da shi so daya abinda tace yana haifar da gurbacewar muhalli a inda kuma gwamnatin jihar Lagos ta biyo baya ta dauki irin wannan mataki ki na hana amfani da robobi da ake saka abinci so daya banda gwamnatin jihar Lagos din tace yana taimakawa wajen gurbata muhalli da haifar da tushewar magudanan ruwa abinda kuma ke haifar da ambaliya a lokacin damuna. Ita ma gwamnatin jihar Abia ta dauki irin wannan mataki na hana amfani da leda duk da kokarin inganta muhalli. Wannan mataki da gwamnatocin jihohi suka dauka ana ganin zai taimaka wajen zaburar da wasu jihohi a Najeriya daukan irin wa'annan matakai na kawo ƙarshen amfani da ledoji abinda ke taimakawa wajen gurbata muhalli a duniya. A Najeriya ta dauki irin wannan mataki da za ta bi sahun wasu kasashe kusan 100 ciki har da Rwanda da dauki irin wannan mataki na hana amfani da leda abinda ya zama abin alfahari da kuma koyi a tsakanin kasashe na duniya. To ko ya ƴan Najeriya suka ji dangane da irin wannan matakai da aka dauka tambaye kenan da naiwa wasu masu amfani da leda a Najeriya.
Sunana Safianela a matsayina na dan kasuwa ina goyon bayan cewar hana amfani da leda da za a yi saboda amfani da ledan nan da muke yi yana da matsaloli yana da illoli da dama. Kaga na farko ledan nan in ka yi shi ka aje in ka akai amfani da shi an zo an yadda shi bai lalacewa yana tara shara a cikin gari sosai kuma sannan bayan haka mu ƴan kasuwa wani abun naira 50 zai zo ya saya a gurin mu amma cewa zai sai ka ba shi leda sakamakon kuma kai ledan nan tayi kuɗi dewa duk abin da ka saya kenan kai ma zaka yi lissafi ne daga ciki sai ka fidda kuɗin ledan nan fa abin da ka sa sai ka fidda kuɗin ledan nan. To shine ra'ayina ina goyon bayan hana amfani da ledan da za a yi.
Sunana Rabiu Awwal dan Azumi mazaunin jihar Lagos. Lalle tabbas wannan yunkuri na gwamnatin jihar Lagos yunkuri ne mai kyau wanda zai taimaka gurin ƙara tsaftace gari da ƙara buɗe magudanan ruwa. Tabbas hanyoyin ruwa duk wanda ke yawo a jihar Lagos idan ka zo ka ga manyan kwatoci da hanyoyi da ruwa suke bi za ka ga mafiya yawan sharar ita wannan roba ce ta sayar da abincin ake kira takeaway. Za ka ita ce da ita da sauran robobi na ruwa ruwan roba haka da su pure water. Amma dai musamman ita ta fiyewa duba da yadda yanzu ka ga guraren sayar da abinci za ka ga ita ake amfani ta masu tallan abinci da za ka ga suna tallan abinci da kwanukansu yanzu ba sa yawo da kwanuka ko plate sai dai kawai su rike shi wani takeaway din in ka sai abinci a zuba ma a ciki in ka gama ci ka saka a shara. Kuma galibi sharukanmu wasu masu zubar da shara za ka ga wasu idan an yi ruwa ne za su watsa su a ruwa, wani mun zai yar akan hanya ne iska ta dauka ta wulla ruwa, iska ta dauka ta wulla cikin kwata, to daga bayan an yi ruwa sai kaga sun toshe magudanan ruwa. Tabbas wannan kudiri ne mai kyau.
Wannan mataki da gwamnatin jihar Legas ta dauka na hana amfani da leda da roban ta zuba abinci, roban nan ta tafi da gidanka wanda aka fi sani da takeaway a nan Legas, wallahi matakin yayi daidai, saboda zaka ga suna gurɓata muhalli, suna kawo rashin tsaftar muhalli, suna hana magudanan ruwa tafiya, musamman idan aka damuna lokacin damuna, zaka ga inda ka je bakin ruwa ko bakin kwata ko babbar magudanan ruwa, zaka ga duk waɗannan irin wannan ledodin da irin wannan sosan roban da ake zuba abinci a ciki, duk ya ma mai magudanar ruwa ya cushe, ya hana ruwa gudu, kuma yana sa ambaliya, ruwa yana shiga gidajen mutane. Kaga ta bangaren tsaftar muhalli kenan, to ba ma wannan ba, ta bangaren tsaftar jiki ma, bangaren lafiya shi ma matakin yayi kyau. Saboda akasari za ga kasashen Turai da yawa, musamman wasu birane a kasar Amerika sun hana amfani, tuniska hana amfani da wannan robar da ma wadannan ledodin, irin su Taiwan, irin su Rwanda, irin su Ingila da ma dai wasu kasashe. Saboda abin yana haifar da matsala ga lafiya, za ka ga ciwon hanta, ciwon kwakwalwa, ciwon koda da sauran cututtuka da dama. Saboda ita wannan roba kamar yadda aka faɗa, idan aka sa abin mai zafi tana narkewa, wasu sinadarai idan mutum ya ci suna haifar da mutum rashin lafiya. To kaga hana wannan amfani da ita wannan roba da gwamnatin jihar Legas ta yi, wannan mataki ne mai kyau, ba ma amfani ga ita gwamnatin ba ko na tsaftace muhalli ba, har mu ga mu lafiyarmu, mu masu amfani da irin wannan abin. Gaskiya ina bayan anan dai, ina goyon bayan gwamnatin jihar Legas 100%. Saboda mu mazauna Legas mu ne muka ga irin barnar da kuma kazantar da wannan amfani da robobin suke jawowa, wallahi sai abin ba zai maka ciwo ba sai ka je bakin ruwa ko ka je magudanar ruwa, za ga duka ledodin da roban ruwa da irin wannan robar da na faɗa maka ta cin abincin sun mamewa. Haba, gaskiya ni dai na yi mafarin ciki da wannan, kuma abin ma yana kawo illa ma ga su halittun cikin ruwa irin su kifaye da sauransu. To idan ma kifaye ma su suka ci wannan abin da ke kawo cutuka, mu ba mu ci ba, ai muna cin kifayen, daga ƙarshe me zai faru? Mu kanmu cutar dai za ta sake dawowa gare mu. Allah ya sa kuma mutane su ba wa gwamnati haɗin kai a daina amfani da waɗannan robobin da ledodi da sauransu. Yawwa, ba ma gwamnatin jihar Legas ba, da a ce ƙasar gabaki ɗaya Najeriya za ta ɗauki wannan mataki, wallahi da mutane sun ji daɗi, za a samu tsaftar muhalli, mutane kuma za su ƙara samun lafiya. Allah ya kyauta.
Bincike dai ya nuna cewa kimanin ledoji musamman na pure water kimanin miliyan 60 ne ake amfani da su a duk rana a Najeriya, abu da ke zama barazana ga bil'adama da ba al'ummar duniya baki daya. Sai dai masana sun bayyana cewa dole ne gwamnati ta dauki matakai na kawo sauki tare da nuna wa jama'a hanyoyin da za su bi domin kaucewa amfani da irin waɗannan ledoji da ke zama hatsari ga rayuwa bil'adama da dabbobi da ma duniyan baki daya. Wannan ko za a samu nasararsa ne ta amfani da kafofin sadarwa wajen ilmantar da jama'a game da illar da ke tattare da amfani da leda. Babin Jibrin, Rai Amurka daga Legas.
A wani bangaren kuma, motoci masu amfani da man fetur suna daga cikin manyan abubuwan da ke kan gaba wajen haifar da gurɓacewar muhalli sakamakon gurɓatacciyar iskar da take fitarwa ta carbon, wanda ya zama turbar da ya samar da yarjejeniyar da kasashen duniya suka cimma a birnin Paris, tare da ɗaukan alƙawarin rage wannan iskar a cikin muhallin domin ceto muhallin duniya daga hauhawar mamar yanayi da Celsius 2 a ma'aunin auna zafi, ƙudurin da a duk shekara a yayin taron COP wanda a bara ya gudana a birnin Dubai. A yunkurinta na ganin ta cika alkawarin da ta yi a wurin taron, kasar Ghana ta bijiro da wata sabuwar dabarar da za ta taimaka wajen rage yawan wannan gurɓatacciyar iskar a kasar, a cewar Muhammad Jafaru Dankwabiya wanda ke tare da kungiyar Center for Climate Change and Food Security a Ghana. Kowace dabara ce Ghana ta bijiro da shi? Tambayar kenan da na yi wa Muhammad Jafaru Dankwabiya, sai ya ce.
Bayan taron da aka kammala a kasan Dubai kusan wata da yake nan da wasu kwanaki, an wakilci gwamnatin kasan Ghana wannan taro, kuma kasan Ghana ta kara muryanta kan yadda za a iya a samu mafita kan ababai guda hudun da aka dace kai. Kasan Ghana taimakon da ta nemi a gun waɗanda suka zo wurin nan shine sare dajin da take da shi. Ghana tana da daji masu yawa, kuma tana da yawaici ake yankawa ana fita da shi kasan waje. Na biyu, wannan daji kuma kowa ya san cewa itacinan nan suke taimako a wurin sarrafa iskan da muke shaka in the form of oxygen. Shi sa gwamnatin Ghana ya yi la'akari da wannan, ya kuma samu wasu yarjejeniyan da su da wasu kamfanoni da sauran kasashe suka yi wannan zantucuka kan wannan wayan ga dajin da muke magana. To amma in mun lura da neman gold wanda ake yi na musamman nan kasan Ghana, wanda doka bai yadda mata ba, mun fi kiranta da galamsi a nan kasan Ghana. To aikin yanzu ya sa ba iya ana sare daji, saboda masu wannan aiki suna kada kowane itace ke cikin daji a lokacin da suke neman wannan gold. Gwamnatin Ghana ya sa 'yan tsaro suna kwana wayan ga daji, suna kiyaye wayan ga dajin da muke da su a nan kasan Ghana. Sanadiyan wannan daji ya sa yankunan da wayan ga daji suke hadarin da suke samu ma daban ne, abincinsu daban ne, naman dajin ma daban ne fiye da inda ba wannan daji. Shi sa gwamnati yana la'akari da wannan, yana kiyaye wannan dajin da ke kasan Ghana. Na biyu, an dauki mataki guda biyu wanda za a yi kokarin rage wannan gurbatattun iska wanda aka fi sani da greenhouse gases. Mataki na farko da gwamnatin Ghana ta dauki shine a bari amfani da motoci ko babur ko wani dai mashin da zai fidda wannan gurbataccen iska a maida shi yana da tsada. Shi sa duk wanda ke amfani da motan da aka san yana bada wannan iska, to akwai kudin da aka yanke ma wannan mutum ya biya.
Mai sauraro, iya abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Sai zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Babangida Jibril da kuma Muhammad Jafaru dan Kwabiya, sai Julie Lenz Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama.
Madalla, kafin mu karkar shirin yanzu ga Sarfilu ya dawo da labarai amma a takaice.
To a takaice, wa Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya bada umarnin zartarwa na sanya takunkumi ga mutanen da ke goyon bayan tashin hankali ga mazauna yankin yammacin kogin Jordan, matakin da gwamnati ta ce ya nuna cikakkiyar hanyar da za ta dauka ga rikicin Gaza. Wani jami'in gwamnatin Biden ya faɗa mana ma labarai yau Alhamis cewa suna ɗaukar matakin ba kawai ga rikicin Gaza ba, amma ga yankin baki ɗaya da suka haɗa da Isra'ila da Gaza da yammacin kogin Jordan. Kafofin labarai sun ce wasu 'yan bindiga biyu sun yi garkuwa da mutane bakwai a wata masana'anta mallakar Protector and Gamble da ke arewa maso yammacin ƙasar Turkiya. Bisa ga dukkan alamu, suna nuna adawa da yakin da Isra'ila ke da Hamas a Gaza. A yau Alhamis, kafofin labaran na ƙasar Turkiya sun buga hoton ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin cikin masana'antar. Wani mutum sanye da abin da ya zama kamar ɗamara da bawambai riƙe da bindigar hannu. A ɗaya bangaren kuma, hukumar bada agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga Falastinu ta yi gargaɗi kan matsalar jin ƙai da ke ƙara ƙamari a Gaza, idan ƙasashe masu bada agaji 16 ba su ci gaba da hana tallafin kuɗi yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke binciken rawar da wasu ma'aikatan agaji 12 suka taka a harin da Hamas ta kai a kudancin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Domin dubatan mutane ne aka tilasta tserewa daga kudancin kan Yunus a cikin makon da ya gabata don gujewa hare-haren da Isra'ila ke kaiwa birnin na biyu mafi girma a Gaza.
Da takaitattun labaran za mu karkare shirin namu na yanzu. Amma idan Allah ya kai mu zuwa gobe da safe, misalin karfe 6 na safe a gogon Najeriya, Nijar da Kamaru, za ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai Julie Leathers Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni, da ma wanda ya sada mu da ku Mr. Justin, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya. Ma'assalam.